Karon farko kenan da ƴan Mali ke halartar rungunar zaɓe tun bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin Ibrahim Boubacar Keita a watan Agustan 2020. Zaben wanda aka ɗauki lokaci mai tsawo ana kwamgaba kwambaya kafin a fitar da ranar gudanar da shi ya wakana cikin kwanciyar hankali a cewar rahotanni. Abinda mataimakin shugaban gamayyar ƙungiyoyi ta FSAN Abdulhaji Idi ke kallon sa tamkar wani ci gaba a yunkurin mayar da ƙasar ta Mali kan tafarkin demokradiya.
Ana jira a ga sakamako in ƴan ƙasar Mali sun amince shikenan tahiya ta wakana, kenan yanzu sai a jiraci lokaci wanda za a yi zaɓe a maido mulki da ƴan farar hula. In dai Allah ya sa aka ce ƴan ƙasar Mali sun amince, kenan kuma shi mai ikon shugaban sojan ya yi promulge ta zama constitution, an bi hanya kenan ta komawa demokarasiya.
Ƙungiyoyin sa ido sun ayyana cewa ƙasa da kashi 30 daga cikin 100 na al'ummar Mali miliyan 8.4 da suka yi rajista ne suka fito don kada ƙuri'a a wannan zaɓe. A yanda a yankin kidal da ke ƙarƙashin ikon 'yan ta'adda ba a yi zaɓen ba, haka kuma wasu ƙungiyoyin fafutuka mambobin haɗakar MSENC RFP a ƙarƙashin jagorancin malamin addinin Islama Mahmud Diko sun yi tur da kundin tsarin mulkin da gwamnatin riƙon ƙwaryar Malin ke fatan ƙaddamarwa ta hanyar wannan referendum, abinda ka iya shafar halaccin kundin a idon duniya. Editan jaridar La Rue de l'Histoire Ibrahim Musa shine magatakardan ƙungiyar 'yan jarida masu kula da sha'anin tsaro RGPS.
Yanzu ayar tambaya shine a sani idan zaɓe kamar irin wannan wani sashe na ƙasa ba a yi shi ba, ana iya cewa zaɓen ya halatta a bayyana sakamakon shi koko ana iya cewa bai halatta ba a bayyana sakamakon shi? Na ɗaya kenan. Na biyu, babban ƙalubale wanda ke da kwai daga cikin wannan zaɓe shine su yawanci jam'iyyoyin siyasa na ƙasar da shahararren malamin nan ma wanda ya yi gwagwarmaya har su za su ka samu hanya suka tambuke tsohon shugaban ƙasa Ibrahim Boubacar Keita, ba su yarda ba da wannan referendum da aka yi saboda sabon kundin tsarin mulkin ya kunshi abubuwa da dama waɗanda ba su amince da su ba. Abin da ke cima al'ummar ƙasa to cikin ƙwarya yawancinsu da kuma yawancin 'yan siyasa shine shi wannan sabon kundin tsarin mulkin na Mali ya ba wata kafa ga su waɗanda ke riƙon ƙwarya na suna iya su yi takara.
Ana sa ran fitar da sakamakon wucin gadi a tsakanin Talata 20 zuwa Laraba 21 ga watan Yuni kafin a gabatar da shi wa kotun tsarin mulki, wacce ke da hurumin bayar da sakamakon dindindin. Wannan sabon babin siyasar da aka bude a Mali na zuwa a wani lokacin da gwamnatin mulkin soja a ƙarƙashin Kanal Asimi Goita ta buƙaci rundunar tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato MINUSMA ta fice daga ƙasar saboda zarginta da gaza magance matsalolin ta'addancin da aka shafa shekaru 10 ana fuskanta a ƙasar, wanda kuma ya bazu zuwa ƙasashe makwabta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.